سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير الله يتركي يا تبتا وبنجي جنن دايي تفيا دباوانتا تفيا ردلي من المسجد الحرام تندقى مثلا شيمي الفرما إلى المسجد الأقصى حرزوا مسلاتي نبيت المقدس لنريه من آياتنا سبدا منونا مسا وسودا جتكين آيو يمو إنه هو السميع البصير حقيقة شي الله شيني ميجي كما شيني ميجاني جيا مني تفسير وانا آية ما أكوك آرم فائدو جي أكن تفسير وانا آية كفمزو كان درسي أكن أسرى بعبده waɗannan fa'idoji sun hada da yadda Allah madaukakin sarki yayi amfani da wani uslubi na balaga da ake ce masa al-iltifat wani tsari ne na ƙwarewa da fasaha a cikin magana da iya bada labari ta yadda mai bada labari zai riƙa bada labari kamar yana magana akan wani ne da yake nesa daga baya kuma sai ya juyo da akalar labarin ya zama kamar yana magana ne da wanda yake kusa sai amfani da damirul ghaib yana magana akan wani anesa sannan sai zawo da damirul hadir yayi kamar yana magana da wani wanda da shi yake magana wannan tsari ne na iya labari Allah kuwa madaukakin sarki ya ce labaran cikin alqur'ani sun fi kowane labari kyau nahnu naqussu alayka ahsanal qasas shi yasa Allah madaukakin sarki yace subhanallazi kaga allazi ai yana nufi sarki ya tabbata ga wanda yanzu yana bada labari akan ubangiji ne kamar ana ga maka wani da yake nesa asra bi abdihi yayi tafiyar dare da bawansa kaga ana magana akan shi wani daban laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa alladhi sai ce barakna hawlahu wanda muka yi masa albarka bai ce sarki ya tabbata ga ubangijin nan da muka yi tafiya sai ce yayi tafiya da bawansa kuma sai ce bai ce baraka haulahu ba sai ce barakna sai ce mu muka yi masa albarka ha wanda yayi tafiyar daban ne da wanda ya bada albarkar duka ɗaya ne ai amma sai Allah madaukakin sarki a wajen bada labari akan yin tafiyar sai ce shi da yazo bada labari akan yin albarka sai ce mu kuma duka shi kadai ne linuriyahu kage ce linuriyahu don mu nuna masa da yana ta cewa shi ne a nan don mu yi min ayatina na ma yana ta cewa shi ne sai ce kuma innahu sai sake komawa can bai ce inni ana sami'ul basir ba ina fata ana fahimta sai Allah ya ci gaba innahu huwa sami wa ataina musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani isra'il kaga sai amfani da damirul ghaib guda biyu subhanallazi asra bi abdihi duk wannan yana fada akan wato ubangiji ne da kansa a wurare guda biyu amma a wurare guda biyu kuma sai yace ni bayan da ya ce shi ina fata an fahimci wannan wannan usulubi ne na balaga na iya zance ta yadda in zaka ji zance zai maka dadi sama da aro a rinka ce maka ni nayi kaza duk ai shi din ne amma da yazo sai yace ubangiji yayi kaza can kuma zai nuna maka ubangiji ne fa da kansa ke magana sai yace maka ni ne na sa albarka a wuri kaza can kuma sai sake cewa ubangijinka shi yayi kaza sai zama yana kai ka nesa kuma yana dawo da kai kusa sai yanda ɗaya daga cikin uslubi ne na asalibu tashwik a wajen bada labari subhanallazi asra bi abdihi sarki ya tabbata ga ubangijin da yayi tafiya da bawansa laylan min al-masjid al-haram ila al-masjid al-aqsa a wani yanki na dare daga al-masjid al-haram masallaci mai alfarma ila al-masjid al-aqsa zuwa masallaci mai nisa na ƙurya wato baitul maqdis alladhi barakna hawlahu wanda muka albarkaci abinda ke kewaye da shi linuriyahu min ayatina saboda mu nuna masa wasu daga cikin ayoyinmu Allah ya nuna wa annabi sallallahu alaihi wasallam waɗansu ayoyi masu ban mamaki akan waɗannan ayoyin da ya ganin ne Allah yake tambaya yace afatumarunahu ala ma yara yanzu musu kuke yi da shi akan abinda yace muku ya gani wala qadara ahu nazlatan ukhra tabbas ya ganin ba ma sau daya bane ganin malaika jibrilu inda sidratul muntaha ya ganshi a sidratul muntaha annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba ganin malaika jibrilu kiri da muzu ba ganin sa a matsayin dan adam ko matsayin sa a wata siffa ba a asalin siffar sa ta malaika girman malaika jibrilu ba za ka iya kwatanta shi ba da hankali sai dai kai ka kwatanta da abin da za ka iya kiyastawa akan wannan duniya yace na ganshi walahu 600 jinah na ganshi da ido na yana da fuka-fukai guda 600 kullu janahin qad saddal ufuq kowanne fuffuke guda daya rufe sama gaba daya wannan shine abin da zai nuna maka idan za ka kwatanta wannan duniyar da yadda kimiyya take wasafta ta zaka fi iya gane wannan duniyar nan tana da yawa ta sama tana da nisa ta sama abin da yake sama idan ya zamana yayi nisa sosai sai ka rinka ganin sa ɗan ƙanana duk da cewa girman su yafi wannan duniyar taurarin da kake hangowa din nan da Allah ya ce ya sanya su su zama kamar ado wa ƙasa ai su kuma sun fi ƙasan girma walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih walaqad ja'alna fi as-samaa'i burujan wa zayyanaha lin-naazirin waɗannan taurari da kake hango wannan waɗansu duniyoyi ne ke kewaye da su sannan su kuma suke da girman da yafi karfin ka iya kwatantawa da wannan duniyar amma anan sai kana hango su ɗan ƙanana kamar sun yi ran batsatsau kowane ɗaya daga cikin su tafiyar da za ka yi daga nan zuwa wurin nisan sa shi yasa kake hango shi ɗan ƙarami na fata ana fahimta to sai yace duk da yanda daga inda malaika jibrilu ya tsaya yace amma kowane fuffuke daya ya rufe sama ba irin yadda kake hango taurari ba sai ka ganshi har ya cike sama gaba daya to ya kake tsammani wannan fuffuke daya ne fa idan aka tara su 10 fa su 100 fa to guda 600 yake da fuka-fukai wannan fuffuken ne kadai da fuffuken tsuntsu da gangan jikin sa wanne su girma to wannan shi zai sa ba za ka iya kwatantawa a hankalinka ba yayin girman mala'ika jibrilu yake to idan ya zo zuwa wurin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan iya zuwa masa a mutum sai zai sallama a kofar gida yace na sha in ganshi sai zo a siffar wani cikin sahabbai da ake yi masa dihya alkalbi sai zo da surar mutumin da yake kyakkyawan mutum ne sannan kuma kan ku ai kuna da labarin hadisin Umar dan Khattab wanda ya zo wurin annabi sallallahu alaihi wasallam da farin tufafi da bakin gashi kyakkyawan mutum ya zo ya zauna gaban annabi sallallahu alaihi wasallam ya jingina gwiwoyinsa da nasa ai a mutum ya zo a balarabe shi yasa da ya tafi ma ba wanda ya gane wane ne amma ba wanda ya yi inkarin wannan ba mutum bane amma mala'ika ne baka in zai zo yakan zo a irin haka yakan zo kuma a siffar kamar maciji to amma annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ganin sa hakikanin yadda ake ganin sa saboda ganin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bude masa idon sa ya wanke masa ganin ta yanda zai iya ganin mala'ika kai ba za ka iya ganin mala'ika ba in ka ga mala'ika to za ku tafi ba za ku taba ganin sa kuma barka a wurin ba sai dai kwashe ka ku yi gaba yawma yarawna almala'ikata la bushra yawma idhin in dai aka ga mala'ika to ba magana albishir bane sai dai kwashe ka ku tafi to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga mala'ika Abdullahi ibn Abbas ya taba ganin mala'ika Jibrilu yana tare da Annabi sallallahu alaihi wasallam amma a siffar maciji wannan ganin sai zama ganin kuskure ne sai razana Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ka ganshi yace na ga maciji ya nannade kai haka yace tab tunda ka ganshi to sai ka makanci kuma sai da Abdullahi dan Abbas ya makanci to amma shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai Allah yake tanzu kwazo kuna kokon kuna musu da shi akan abin da ya gani to amma sai da ya ganshi ba ya taba ganin sa kuma wato ya wala qadara ahu nazlatan ukhra a wani wuri ma ya taba ganin sa shine lokacin mi'raji inda sidratul muntaha a wajen sidratul muntaha inda suka yi tafiyar nan inda ha jannatul ma'wa an fahimta sai zama wadannan ayoyi sune ayoyin da suke magana akan wato tafiyar mi'raji wannan kuma allazi asra bi abdihi ita kuma take magana akan tafiyar isra'i to kamar yadda muka ce darasin mu a yau kamar yadda jiya muka yi subhanallazi yau kuma zamu yi asra bi abdihi Allah yayi tafiyar dare da bawansa zaka yanzu ku saurara a nitse ku ji wannan bayani. Wannan bayani dangane da Isra'i, bayani ne na gaibi wanda inda ba don manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam ya bada labari da kansa ba, wanda kuma shine sahibul qissa, shi da kansa ne ya je gani ya faɗi yadda aka yi. To hankali ba zai iya auna ya labarin yake ba. Kuma hadisi ne da ya inganta har ya kai martaban mutawatir. Saboda sahabbai, in ji wasu malamai sun kai guda 20 waɗanda suka rawaito shi, waɗanda annabi ya faɗa a gabansu suka ji, da waɗanda suka rawaito daga wasu sahabban. Malam Muhammad Nasiruddin Al-Albani ya rubuta littafi inda ya tattaro dukkan waɗannan hadisan. Ya sa masa suna Al-Isra'u wal Mi'raj wa takriju ahadithihima wa sahih wa takriju ahadithihima wa ma sahha minhuma. Wato ya tara hadisan nan, kuma ya tara dukkan riwayoyin da suka zo daga waɗannan sahabban. Akwai wanda ya zo daga riwayar Anas dan Malik, akwai riwayar Abu Huraira, akwai riwayar Ubay ibn Ka'ab, akwai riwayar Anas dan Malik, akwai riwayar Abu Ayyub al-Ansari, akwai riwayar Buraida ibn al-Husayn, akwai riwayar Jabir dan Abdullahi, akwai riwayar Abdullahi ibn Abbas, akwai riwayar Abdullahi ibn Umar, akwai riwayar Abdullahi ibn Mas'ud, akwai riwayar Ali ibn Abi Talib, akwai riwayar Umar ibn al-Khattab, da waɗansu cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam. Yadda labarin yake shine, Imam Muslim ya fitara shi ya takaita shi, amma yana nan kuma sauran bangarorinsa a cikin Bukhari da cikin sauran littattafai na kutubus sunna. Shekara ta 12 bayan an tayar da shi a matsayin annabi, lokacin saura shekara 1 yayi hijira a watan Rabi'ul Awwal, a lokacin ne aka yi Isra'i, zancen da ya firin jaye kenan, ba a watan Rajab ba. Cewa da ake watan Rajab daren 27 shine daren Isra'i ba daidai bane. Abin da yafi inganci shine a watan Rabi'ul Awwal aka yi. A wannan lokaci Annabi sallallahu alaihi wasallama yana cikin wani yanayi ne da bai taba shiga yanayi na wahala da tsanani da tasku irin na wannan ba. Ya shiga jarabawa, ya zama abin tausayi. Abin tausayi a wurin duk wanda yake kaunarsa. Ya zama har Allah ya ji tausayin yanayin da yake ciki. Yayi wa'azi, mutanen Makka sun ki su karba. Mutanen Makka ƴan uwansa ne, garin su ne, sannan kuma ƴan uwansa ne na jini, iyaye da ƴan uwa dukkansu suke tare da shi. Amma suka kishi, suka kaba masa kafan zuka, suka yi masa kiyayya da gaban da ba a saba ganin ana yi wa ɗan uwa irin wannan ba. Ba tare da don komai ba, saboda ya ce musu su bar addinin barna su koma addini na gaskiya. Da ya ga mutanen garin su sun ki karba, sai ce bari yayi kokarin kaiwa wani garin ko za a karbe shi. Amma saboda ya san wahalar da harkan nan ke ciki, sai ce bari ya je shi kadai, saboda in ma da wahala shi ya iya tunkarar ta shi kadai, sai bai dauki abokin rafiya ba. Sai ya fita tafi Fa'if. Fa'if din nan duk wanda ya taba zuwa zai tausaya wa yanayin Annabi sallallahu alaihi wasallam, a ce ya taka da kafa daga Makka. Gari ne wanda yake saman dutse, amma haka ya taka ya haura sai da ya je har garin. Ya je ya samu waɗansu sai ya ce da su, na zo ne in gaya muku wani albishir, ko za ku karɓa? Na yi wa'azi wa mutanen Makka ba su karɓa ba, menene saƙonka? Ya ce Allah ya aiko ni, manzon Allah ne. Suka ce kai ɗin, sai suka fara masa wulaƙanci. Yanzu Allah ya rasa wanda zai aiko sai kai, haka kawai. To da izgilin ya yi yawa sai ya ce musu, idan ba za ku yarda ba, to ku rufa mun asiri, kar ku faɗa wa kowa. Ya ce uktumu amri, ku ɓoye al'amarina. Suka kasa, suka ci amanarsa, sai suka tara mutane suka gaya musu. Suka ce ga wannan ya zo don rainin hankali, mutanen garin su ma ba su karɓa ba, mu ne zai zo ya ce mu za mu zama wawaye, mu za mu bi shi. Ada muna da labarinsa. Sai suka ce a tara yara su masa ele, su masa atile. Aka tara yara, suka riƙa jifansa, suka riƙa masa wulaƙanci, jifa ta yawa har sai da ya faɗi ya some, bai san inda yake ba. A wannan lokacin baƙin cikin ya taru, banda abin da ke cikin zuciyarsa, ga kuma abin da ake masa a gangan jikinsa. Ya rasa ta ina ne zai je ya samu sanyi, ta ina ne idan ya kai wannan saƙon za a karɓa. Labarinsa yana ta yaɗuwa, amma da mummunan labari, da mummunan salo, cewa shi mai zagin allolin iyayensu da kakanninsu ne. Don haka sai ya fadi, yana farfadowa, sai ke addu'a, yana ce ya Ubangiji na, zuwa gaba zaka tura al'amari na ne, ila man takiluni, wane ne zaka sa ya karbe ni, ya Ubangiji na an ki karban wannan sakon, ya Allah ni dai in dai kai baka yi fushi da ni ba to a ci gaba zan yi hakuri. Rabbi in lam yakul laka ghadabun alayya fala ubali, ya Allah duk duniya su kini su ci gaba da wannan, in dai kai baka yi fushi da ni ba ya Allah ni banda matsala banda damuwa. To sai Allah ya ji shi, sai ya aiko mala'ika. Mala'ika sai ya ce mishi Allah ya ji abinda mutanenka suka maka kuma ya gani, don haka ya ce da mala'ikan duwatsu ya maka magana. Sai ya sa mala'ikan duwatsu sai masa magana, sai ce Allah ya ce mun in gaya maka ka faɗi abinda kake so a yi wa waɗannan mutanen, ni ne nake kula da duwatsun duniyar nan, in shi ita afbaktu alaihimul akhshabain, waɗannan manya-manyan duwatsun da suka hada garin, yadda aka rika halaka mutanen baya su ma bari musu haka, kawai ka fita a wurin yanzu in matse su in markade su. Sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ba annabin halakawa bane, ni annabin neman rahama ne. Yace ina fata Allah ya bar su lafiyar su, idan su ba su yi imani ba wata rana cikin ƴaƴan su ko jikokin su a samu ko mutum daya da zai shaida ba abun bauta da gaskiya sai Allah. Kaji Muhammadur Rasulullah. Sai sauko ya dawo jina-jina. Ba zai faɗa ba, saboda in ya faɗa ma ƴan uwansa dariya za su masa. Yayi hakuri yayi wanka ya koma ya boye al'amarin. Yana cikin wannan yanayin kuma wanda yake taimaka masa kuma ya zama masa kaman ƙarfi da ƙarfe na samun wato kariya daga ba a cutar da shi ba shine bafansa Abu Talib. A shekarar ba a dade ba da wannan abun, shi kuma yake gagarinku. Wannan abun ya bakantawa Annabi sallallahu alaihi wasallama al'amuransa da yawa. Sannan ya hadu da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi imani bai yi ba, har yazo yana kan gadonsa na ajali, Annabi yana ƙara masa wa'azi yana ce ya am ya baffana banda kowa da ya wuce ka yanzu, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha inda Allah, ka faɗi la ilaha illallah zan samu abin da zan tsaya a gaban Allah in kare ka, amma in babu ita ba abin da zan iya maka. Yace shi ba zai karɓa ba, kai hakuri ina son ka muna nan tare amma wannan kan ka bar ni akan addinin iyayena. Haka ya cika. Annabi yazo zai masa addu'a Allah ya hana shi, yace innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Ana nan tsora masa garkuwa guda daya, ita ce matarsa Khadijatu bintu Khuwailid. Ita ce tun daga ranar da ya aure ta yake ganin alkhairi da kariya da dukkan nagarta daga gare ta, ta sadaukar da kanta, ta sadaukar da dukkan dukiyarta akan da'awarsa, har kudinta ya kare, duk wahalar da ya sha tare da ita aka sha. Ba a kai ga lokacin da za a ji dadi ba sai ta fara cutar ajali. A cikin ya same ta tana jin dadinta da awarta ta sa an shiga wahala tare da ita, kuma gashi yau tana cutar ajali. Gashi sun haifi ƴaƴa har guda shida da ita. Sai ta faɗi ita ma ta ce gagarinku. Sai aka bar shi kadai. Sai abokai, ƴan uwa sun ki shi. To wannan yasa har mutane suka gane yanayinsa, suka ce wannan shekara ita ce shekarar bakin ciki a tarihinka. Ana ce da shi ta amal huzn. To Allah madaukakin sarki duk abin da ake yana gani, innahu huwa samiul basir, yana gani kuma yana jin komai. Jarabawa ce da dole kowane annabi sai ya dandana, kuma shi a matsayinsa na wanda yafi kowa a cikin annabawa, ai jarabawa sai ta fi ta kowa. Kuma sai Allah madaukakin sarki ya sa ya zama da zuciyarsa da gangan jikinsa sun saba da yanda zai zama yana da wani shock absorber da komai wahalar da za a sha ta gwagwarmayar duniya zai iya daukawa. A nan gaba zai jagoranci duniya. Amma gara a sa iya matsalan cikin garin su ya iya daukawa shi kadai, nan gaba in duniya ta taru kuma duk zai iya dauka. Shi yasa aka tara masa dukkan wata damuwa, kuma aka wahal da shi ta hanyar duk abin da zai sa kai ka ji dadi a wannan duniyar, sai Allah ya hana shi. Matarsa wadda ita ce ɗaya-ɗayan matarsa, wadda ita ce komi tasa ta bar duniya. Ya haifi ƴaƴa maza waɗanda da waɗannan ƴaƴan idan sun tashi za su taya shi. Ba wanda zai taya ka a cikin al'amarinka da zai biya maka tabbas sama da ɗanka. Allah ya ce ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum, duk su ma suka koma. Iyayensa kan tun kafin ma'aifin shi, shi bai ma san ma'aifin sa ba ko a hoto. Ma'aifiyar sa tun yana dan karami bai ma samu ya sha mamanta ba, aka kai shi wani wuri ya je aka yi renon sa. An dawo da shi wurin ta a madadin ya tsaya ya mori uwa, ita ma tace gagarin ku. Aka kai shi wurin kakan sa inda zai zauna ya samu gata na goyon kaka, kakan ya ce gagarin ku. Duk wanda zai tare masa wani abu sai Allah ya dauke shi, ta ka bar shi ya tare fadan shi kadai. Kuma aka tura duk duniya su yi fada da shi. Shedan ya turo rundunonin sa na dukkan manya-manyan yan duniya na zamanin suka kafa masa kafan zuka, aka bar shi karansa. To da Allah madaukakin sarki ya so ya nuna masa saboda zuciyarsa ta kara samun tabbas. Allah ya ce masa Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Kai ba manzo ne fa karka dauka abinda ake yi nan, dole fa ka hakura ala siratin mustaqim. Kuma duk abinda kake kana tafarki madaidaici. Fadda bi ma tu umaru, ci gaba da abinda kake kawai. Amma da gaske ne, duk abinda kake gaskiya ne, kai hakuri. Fasbir sabran jamila wasbir ala ma yaqulun. To shine sai Allah madaukakin sarki ya so ya nuna masa cewa duk abin da ake nan fa ma wanda aka rabuka wa makala, Allah bai rabu da shi ba, kuma Allah bai wulakanta shi ba. Bari ma a nuna masa kadan daga cikin matsayinsa, shine akai Isra'i da Mi'raji. Kafin ai Isra'i da Mi'raji, saboda muhimmancin wannan tafiya, dan adam iri na da ku a haka ordinary ba zai iya tafiya sama kuma ya rayu ba. Iya inda za ku iya rayuwa shine wannan duniyar. Alam naj'alil arda kifatan ahya'an wa amwata. To da yake zai tafi wani wuri inda ya saba da tsarin rayuwa anan, sai Allah ya aiko mala'ika, sai aka zo aka sake masa hatsajiri irin wanda aka masa tun yana karami. Shi sa Ibn Hajar ya ce sau uku ana bude kirjin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ana yin aiki a zuciyarsa. Sai Allah ya aiko mala'ika, sai aka zo aka dauke shi aka kai shi kusa da jikin rijiyar Zamzam, sai aka tsaga kirjinsa tun daga nan saman wato karshen kirjinsa har zuwa kasan cikinsa aka fede, sai aka ciro zuciyar, sai aka wanke da ruwan Zamzam, aka wanke wannan jinin da yake jikinsa. Allah madaukakin sarki ya lullube zuciyar, ya wanke ta kuma da wasu sinadarai da za su iya sa ya kara karfin da yafi karfin irin wanda da yake da shi. Ibn Hajar al-Asqalani yace sau uku ne ake wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan, an masa lokacin da yake dan shekara biyu da wani abu tun yana gidan Halimatu Sa'diya suna yi wasa da yara, sai kawai aka yara suna ta wasa kawai, sai aka ga wasu sun kama shi sun danne shi a ƙasa suka tsaga kirjinsa suka ciro zuciyar suka wanke suka sake sawa suka rufe. Sannan an sake yi kusa da lokacin da za a tada shi a matsayin Annabi, kusa da lokacin da aka gama aikin ginin ɗakin Ka'aba, sai ya kwanta kamar yana bacci kawai, sai ya ji an zo an kama shi. Sai waɗansu mutane suka zo, sai aka ce wanne ne daga cikin waɗannan na kwancen nan, sai aka ce wancan ne. Eh shine yana ji kamar a mafarki, kamar kuma a faɗake. Sai kawai suka kama shi suka fasa kirjinsa suka yi wannan wanki. Wancan da aka yi saboda idan ya tashi duk wani abin da ake haifar ɗan adam da shi na dattin shaitan a zuciyarsa sai a cire, shi yasa aka yi wankin farko. Wanki na biyu kuma shine irin rayuwar da dan adam iri na da ku ya saba, ya bambanta da irin rayuwar zuciyar da za ta rinka magana da mala'ika. Don haka sai aka wanke zuciyar saboda ya fara karbar wahayi kuma zuciyar ta iya karba. Alam nashrah laka sadrak. To sai aka zo aka fasa, sai aka yi wannan shine na biyu. Na uku kuma shine wannan da aka yi da za a je Isra'i da Mi'raji. Shi kuma saboda rayuwar wannan duniyar an bashi zuciyar da za ta iya dauka, amma ba a bashi abin da zai iya daukar rayuwar sama ba, saboda duk annabawa wanda suke can sai da aka kashe su kafin suka je can, ko kuma Annabi Isa dan Maryam da Allah ya masa abin da ya masa kafin Allah ya kai shi can. Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya. Amma haka ordinarily ba za ka iya zuwa can ka rayu ba. To shi yasa sai Allah ya sa aka yi masa wannan aiki a zuciya. Anas dan Malik yace duk lokacin da Annabi sallallahu alaihi wasallama ya bude kirjinsa, ina ganin alamar dinki akan zuciyarsa, ina ganin alamar dinki akan kirjinsa, wanda yake nuna lalle an taba bude kirjin nan an yi aiki akai. Saboda haka ɗakin Ka'aba yace sai naji an shure ni da kafa, yana bacci sai farka sai duba sai ga bai ga kowa ba, sai koma ci gaba da baccinsa. Sai ji an sake shurarsa sai farka, sai ga bai ga kowa ba. Yaji an sake shurarsa ya farka sai aka ce tashi sai tashi ya goge idon sa kawai sai ya ce fito sai fita da shi da sanda a hankali ba wanda ya gansu suna fita waje yake sai naga mala'ika jibrilu ne sai ce da ni wata tafiya zamu yi da kai Allah ne ya aiko yace in zo in je da kai yace sai naga ga wata dabba da ake ce mata alburaq tafi jaki girma amma bata kai alfadari ba kuma dabba ce fara mai fuffuke a kusa da kafafunta na baya yace kai sai na hau ina hawa kai sai ta ture ni yace gudunta shine wato iya inda idon ta ya tsinkayo a wurin ne zata aje kafarta kaga wannan zaka kwatanta kamar speed of light so da ai da idon ka ne kake hango haske gurgurun da idon ka yake gudun ya hango abu ai kamar yadda haske yake gudu shi yasa kaga zaka iya cewa ya ne ma takaitaccen lokacin da aka yi tafiya aka je gudun haske 300,000 kilometers ne per second kamar yadda farfesa ya kare ni da shi ranan 300,000 kilometers per second shi kuma daga makka zuwa baitul maqdis daga makka zuwa filistin tafiyar kilometer 1500 ne kawai zaka idan a mota zaka je zaka yi guri daya ne zaka yi kwana awa 18 so guri daya kenan da rabin guri zai kai ka idan a mota ne zaka idan da wannan ne fa kaga aiko piu sai gashi sun isa so zaka idan dai har dabban inda ta hanga anan za ta aje gaba kaga ana cewa tsalle daya kawai sai ta je Allahu alam yace sai na je sai na daure dabbar a inda annabawa suke daure dabbobin su saboda haka sai na shiga masallaci yace sai na yi sallah raka'a biyu yace ina fitowa daga masallacin sai ga jibrilu ya zo mun da tasa guda biyu daya akwai madara a ciki daya akwai giya a ciki sai ce zaɓo wanda kake so ka sha yace sai na zaɓi madara kar kuma da a makka ne lokacin ba a haramta giya ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya zaɓi madara sai jibrilu ya ce hudita ila alfitra Allah ya datar da an datar da zuciyarka zuwa fitrar da ta dace kamar dama ka san a addinin ka dama za a haramta wannan sai zama annabi sallallahu alaihi wasallam kwata kwata la fil jahiliyyati wala fil islam shi bai taba danɗana giya ba kaga ai lokacin ba haram bane kuma tunda aka kama sai an yadda ya sha ne sai kisha sai dauki madara ya sha suka gama sai ce musu tafiya ba za mu yi sama za mu je yace nan sai aka bar dabbar anan sai kai jibrilu ya sabe shi sai rike shi da hannunta guda biyu yace cide shi ta irin yadda Allah ne ya sani annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin yadda ya bada labarin bai faɗi yaya aka yi masafar da aka tashi daga nan kafin aje kawai sai yace sai ga mu a sama ta daya tuna da kwatancen da na yi muku a karatun shekaran jiya a ce daga nan ƙasa a ce za ka tafi ka wuce duk waɗannan duniyoyin sannan kuma ka wuce duk wannan da yake cikin observable universe ka wuce har da non-observable ɗin ka tafi can har ka je jikin bangon sama saboda duk universe ɗin da yanzu ilimin kimiyya ya gane a ƙarƙashin ƙasa ta ɗaya a ƙarƙashin sama ta ɗaya ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna mana a cikin wannan hadisin cewa wato saman akwai gini kuma akwai kofofi a rufe yake amma abinda duk ake hanga ai space ake gani fili ne sai a hango nan duniyar a hango can ai a cikin fili ne in ka cigaba da tafiya har yanzu ba za a iya kurewa ba sannan duk abinda aka yi amfani da shi na na'ura wanda yake da speed din light ya je ya dawo bai taba kure iyaka abinda ake gani ba to ashe har yanzu ba a iya hasko sama ba to amma kafin ka ce menene har sun je jikin sama sai mala'ika jibrilu sai ya kwankwasa sai masu gadin sama ta daya sai suka ce man waye ne sai ce jibrilu ne su kuma sun san jibrilu ai ogan su ne amma sai suka ki buda sai suka ce wa mamma aka kai da waye sai ce mai muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ce ni da muhammadu ne ka ji babban suna ce ni da muhammadu ne bas taba jin an kawo dan adam nan wurin ba kuma ba taba ka musu wani a ce wani bako yau an ce a bude masa ba su kuma sun suna da tsari da protocol ba haka kawai za a bude ba sai suka ci gaba da tambaya suka ce wa halbu ita ilaihi an tayar da shi ne wasu malamai suka ce ma'anar an tayar da shi ne shine dama muhammadun da Allah yake fadan za a tayar din har ya zama annabin ne har aka kawo shi sama wannan ita ce fasarar wasu daga cikin malamai kamar Al-Qadi Iyad. Wasu malamai kuma suka ce a ma'anar ta yana da appointment ne, an neme shi ne, shine ma'anar halbu ita ilaihi. Suka ce idan a waccan ma'anar ne, to yana nuna maka tun anan Allah yake so ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallama, ashe ba shi babba ne fa, ashe malaiku sun san da shi, ashe anan duniya suna ta haukar su sun kisu, ashe a can lahira, ai a can a sama, ashe ana ta celebrating din sa, har suna cewa a ya nuna cewa ashe fa yana da popularity a can, an san shi, har ana cewa wa an aiko shi ne, wa rafa'ana laka dhikra, mun daukaka ambatonka a duniya, mun daukaka ambatonka a sama. Idan kuma a fasara ta biyun ne, don a nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallama al'amuran Ubangiji fa akwai tsari a cikin su, ba fa yanda a duniya kake gani ake kowa yake harka gaban sa bane, a can fa yanzu a goyo wani a zo da shi jikin sama a kwankwasa, kuma ku tsaya kuna tambaya kuma mai ogan ku ne ya zo da shi, amma kuna cewa an gayyace shi ne, ya nuna cewa ashe al'amarin Allah abun tsoro ne, lallai Allah madaukakin sarki ya cancanci aji tsoron sa, huwa ahlut taqwa wa ahlul maghfira, su ba gonsu da waye aka zo da shi, sai an ba da izini tukun, sai ce eh an ba shi appointment ne, an ce in kawo shi ne, sai suka bude. Wannan security da yake jikin sama kadai ya ishe ka, ka gane in kana da wautar da ka dauka, wai an ce an je duniyar wata, an je wace ce, sai ka dauka wai can sama ne aka je. Saka da aka bude yace ina shiga, sai ga ana ta harkoki a can, yace sai naga wani yana zaune da mutane da yawa a gefen sa na dama, wasu da yawa a gefen sa na hagu, idan ya kalli mutanen dama sai ya dariya, in ya kalli na bangaren hagu sai ya kuka, sai ce wa Jibrilu waye wannan, tunda suna tare da Jibrilu, yanzu Jibrilu shine guide din, shine abokin tafiya, kuma shine wanda zai rinka gaya masa me za a yi, dama kuma shine driver, sai ce mishi wannan babanka ne Annabi Adamu, sai ce to me yasa yake kuka, me yasa yake dariya, yace ina dariya ne idan ya kalli bangaren dama na cikin zuriyar sa wadanda suke yan aljanna, in ya kalli hagu kuma wadanda Allah ya sa duk yan zuriyar sa wanda za su je wuta, sai rika kuka. Suna zuwa kusa da shi Annabi Adamu dama kamar yana da labarin sa, yace Annabi sallallahu alaihi wasallam yace farahaba bi wa da'a li bi khair, sai ya marabce ni kuma mun addu'ar alkhairi, a wata riwayar sai yace mun marhaban bin nabiyyi salih wal ibni salih, maraba da annabi na kwarai, maraba da da na gari, saboda ai bai taba yin da irin wannan dan ba. Sai suka gaisa, aka gama ya mata addu'a, sai malaika Jibril ya ce za mu wuce, sai aka wuce. Kaga ai ka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yana ta gani ikon Allah. Suka wuce aka je sama ta biyu, aka sake irin abin da aka yi sama ta daya, ya kwankwasa, wane ne Jibrilu ne, kai da waye, ni da Muhammadu, an neme shi ne, eh an neme shi ne, sai suka bude. Ina budawa sai daga annabawa guda biyu, ƴaƴan mata guda biyun nan, ƴaƴan uwa, ƴan mata guda biyu da nana Maryamu da kuma mahaifiyar Annabi Zakariya, ai Annabi Yahya, matar Annabi Zakariya kenan. Zaka sai naga Annabi Isa dan Maryam da dan uwansa, dan innarsa Annabi Yahya. Farahaba bi wa da'awali bi khair, suka marabce ni, suka mun addu'a alkhairi, suka ce da ni marhaban bin nabiyyi salihi wal akhi salih, maraba da dan uwa nagari, maraba da annabi nagari, suka masa addu'a sai ya huce. Aka je sama ta uku, aka yi abinda aka yi a baya, suna budewa yake sai ga Annabi Yusuf alaihi salam, yace sai naga mutum an bace rabin kyau gaba daya, abinda yake karantawa alqur'ani yau gashi ya ganshi, wato a fili yau ga Annabi Yusuf. Annabi Yusuf yace ya marabce ni, ya mun addu'ar alkhairi irin yanda aka yi na baya, aka gama da sama ta uku, yace sai muka wuce sai sama ta hudu, aka yi abinda aka yi a baya, aka bude, yace sai ga Annabi Idris alaihi salam. Annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai nan yace ai kun ji Allah yace wa rafa'nahu makanan aliyya, mun daukaka shi zuwa wani wuri na abin nan na daukaka. To aka sai ga Annabi Idris alaihi salam, ya masa addu'a, ya masa fatan alkhairi, yace sai muka wuce zuwa sama ta nawa, ta biyar, aka yi abinda aka yi a baya, aka gama protocol, aka wuce da shi, yace sai ga Annabi Haruna alaihi salam, dan uwan Annabi Musa. Annabi Haruna ya marabce ni, ya mun addu'ar alkhairi, muka gama, muka yi bankwana na wuce, naje sama ta shida, sai ga Annabi Musa dan Imran alaihi salam. suka tsaya annabi Musa ya mun addu'ar alkhairi ya mun fata alkhairi ya mun maraba da lale muka rabu da shi sai aka wuce shi muna zuwa sama ta bakwai da aka shiga sai ga wani can yana kishingide a jikin wani masallaci sai nace wa mala'ika jibrilu waye wannan sai ce babanka ne annabi ibrahim je ga gaishe shi yaje suka yi sallama duk waɗannan annabawan a bayan sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi kamannin su yace naga annabi Musa yana kama da kaza da kaza da kaza naga annabi Isa yana kama da wani yace mutum ne ja yace in ka ganshi kamar yanzu mutum ya fito daga wanka annabi Musa gashi nan in ka ganshi mutum ne sadauki annabi wane ne ya rinka faɗan su yace da naje naga annabi Ibrahim yace sai naga ina matukar kama da shi yace sai naga ashbahun nasi bihi sahibukum mutuminku shi yafi kowa kama da shi yana nufi shi kansa sallallahu alaihi wasallam suka gama da annabi Ibrahim sai yace wa mala'ika jibrilu nan ina ne sai ce wannan shine albaitul ma'mur yace wannan shine daidai da yadda kuke da ɗakin kaba na mutane a ƙasa nan kuma shine na aljanu a sama na mala'iku a sama yace wannan masallaci da kake gani shine yake nan a sama ta bakwai wurin bautar mala'iku kenan masallaci ne na mala'iku yadkhulu fihi kullu yawmin 70 alf malak mala'iku guda 70 ne suke shiga su yi sallah a ciki yace kuma sun malaya'uduna ilaihi akhira ma alaihim kuma ba za su sake dawowa ba ɗan yau in suka gama duty su sun tafi gobe kuma za a kawo wadan su sannan duk wanda suka tafi sun gama nasu kenan tunda haka ake yi har yanzu haka ake yi don Allah mala'ikun Allah guda nawa ne yanzu don Allah don ka ki yin sallah azhar ka cuci Allah don ka ki la'asar da magariba da isha shi kenan sai ya zama sai duniya ta tashi saboda kai ka ki kai duk wanda ya samu dama yazo yi sau ɗaya ba zai sake dawo ba kuma gobe za a sake kawo 70,000 ana ta harkoki a sama ba mutane sun zauna suna ta shirme a ƙasa harkoki ake na bautar Allah waɗanda suka san wane ne Allah aka gama sai mala'ika ya ce mu wuce akwai inda a cikin tafiyar aka tara masa annabawa a can a saman sai annabi sallallahu alaihi wasallama aka zo yin sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ya wuce gaba a saman kenan banda nan wanda za su zo su yi sallah a su ba a ƙasa sai aka tara su duka ka san an yi taro na manya na annabawa nan ba sai an ce maka me da me aka yi ba za ga maka me da me aka tattauna ba an dai ga maka an yi sallah kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine limamin limamai sai sa kake je ake cewa imamul mursalina limamin manzanni saka sai ya wuce ana idan da sallah sai mala'ika jibrilu ya ce masa ya muhammad dan waiwayo bayanka ga mala'ika maliku mai gadin wuta yana so ku gaisa sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sai na ganshi yace a asalin halittar ta ba alamar hasken dariya ko murmushi shi tunda Allah ya halice shi bai taba yin fara'a ba kuma babu ita a cikin siffar halittar ta yace sai muka gaisa ya faɗi kalmomin alheri gare ni aka ce mishi wannan shine khazinun nari mai gadin wuta kenan yana so su gaisa da ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan an yi sallah ne shi ya zagayo sai yace a gaya jibril ya gaya masa yana so su gaisa yanzu don Allah wannan annabin a ce babu kai a cikin mabiyansa ai kai asara wallahi kaga inda ake marmarin sa a sama waɗanda ba wasu aka turo shi ba amma kaga inda wani zai taso daga jikin wuta yazo yana neman yazo ya sallama da shi yana ce jibrilu ya gaya masa yana so su gaisa wallahi duk wanda manzon Allah sasa bai cece shi ba a lahira yayi asara duk wanda bai bi annabi sallallahu alaihi wasallam sau da kafa suka hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a inda yake zai zama chief of a baya a kofar aljanna bai ce wallahi kai asara yace ana faratukum alal haud a kofar aljanna akwai tabki tabki na ne duk al'umma ta idan sun zo anan ni zan karbe su karka bari ai wannan harka babu kai ba abin da zai sa ai wannan harka da kai kuwa sai kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sau da kafa malaika jibril yace mu kara gaba sai aka tashi aka ci gaba da tafiya sai da aka je sidratul muntaha to nan shine inda labari ya kare shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace naga abunda babu wani cikin halittun Allah da zai iya siffanta maka yaya yake ni dai na gani amma yaya yake ni ba bazan iya fadan yadda yake ba yace bishiya ce ta magariya ganyayyakinta kamar yadda kake ganin kunnen giwa idh yaghsha sidrata ma yaghsha kawai sai aka zo lokacin da Allah ya lullube ta da wani irin akawa da wani irin ado da wani irin banƙaye irin wanda shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yace bai taba gani ba kuma ba zai iya fadan yaya yake ba Allah ya nuna masa abin mamaki annabi sallallahu alaihi wasallam yace nayi tafiya har sai da na kai inda nake jin karar alkaluma ana rubutu da su bana ganin masu rubutun amma alhafazatul kiramul barara mala'iku na musamman waɗanda suke rubuta record din da ubangiji ya sa su rubuta waɗannan sakatarorin da Allah ya sa suna rubuta file file suna ajewa annabi sallallahu alaihi wasallam yace ina jin alqalbi yana ƙara ana ta rubutu fa auha ila abdihi ma auha akwai ta riwaya da take nuna cewa kamar yadda waɗansu suka dogara gare ta kada aka zo sidratul muntaha sai annabi sallallahu alaihi wasallama yace mu kara gaba mana sai jibril yace ni bana iya wuce nan ina wuce nan konewa zan yi sai aka ce kai zaka wuce kai kadai amma wannan riwayar a wurin malaman hadisi bata inganta ba me ya faru a daidai wannan wurin na ƙarshe Allahu alam amma dai riwayoyin da suka inganta sun nuna cewa bayan an gama an kai annabi sallallahu alaihi wasallama ziyarar gane wa ido a aljanna kuma an kai shi ziyarar gane wa ido a wuta an nuna masa yadda wuta take duk abin da ake karanta maka na labarin wutan nan ga ta nan ya gani sai ya ga nau'ukan mutane a ciki aka nuna masa kamar tamboti yanda za a yi da mutanen yan wuta aka nuna masa da nau'ukan azabar da za a yi wa mutane masu irin laifi kaza masu kaza masu kaza sai aka zo aljanna aka nuna masa alamar mutanen da ke ciki to Allah da ya takaita labarin akan laqad ra'a min ayati rabbihil kubra ya ga manyan ayoyin Allah ya ga abubuwa da yawa na ban mamakin da ba wanda ya taba ganin irin su ya fadi iya wanda Allah ya yarda ya fada sauran kuma tsakanin shi da ubangijin sa da ya gama wannan sai malaika jibrilu sai Allah madaukakin sarki suka yi magana da shi suka gama ganawa da shi da ubangijin sa a wajen wannan ganawan ne aka samu sabani tsakanin sahabbai cewa shin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da idanunsa waɗannan guda biyu ko kuma a'a ya ga Allah da zuciya ne dukan su yadda cewa ya ga Allah amma shin ru'yatul qalbiyya ko ru'yatul basariyya ai ana ganin abu da zuciya ko irin yanda kake gani a mafarki ai da zuciya ka ga gani ba da wannan idon ba kuma in ka fito zaka iya fadan ya ka gani a mafarki ai ba da idon ka ka gani ba sai suka ce irin wannan gani ne ko da idon sa wannan Abdullahi ibn Abbas yace ya gani da idon sa ne sura Allah ya ce ma zaghal basaru wa ma tagha kuma la qadara amin ayati rabbihil kubra nana Aisha tace a duk wanda yace maka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga Allah da wannan idon faqad a'zama ala allahil firya yayi wa Allah ƙarya saboda Allah ya ce la tudrikuhul absar indai basar ne irin wannan idon baya taba ganin Allah na fata ana fahimta to sai ata sai ya hada su yace yana gani magana Abdullahi ibn Abbas na ya ga Allah haka ne magana nana Aisha ce bai ga Allah ba haka ne tana nufi bai ga Allah da wannan idon ba Abdullahi dan Abbas yana nufi ya gani da zuciya ina fata an fahimta annabi sallallahu alaihi wasallama sai suka taso da jibrilu sai suka fara dawowa kafin ya dawo sai Allah ya ce to ga sallah ga karaba nan ka kai wa al'ummarka aje ai ta sallah ai kaga yanda ake a albaitul ma'mur kaga yanda ake don haka kaje ka ga yawo mutanenka sai ka ce to a fara bauta na gaskiya da Allah ya sawa annabi sallallahu alaihi wasallam sallah ana yin raka'a biyu ne da safe da yamma ayi raka'a biyu da safe ayi raka'a biyu da yamma an fahimta to da aka zo sai Allah madaukakin sarki ya bashi guda 50 sai ta so sai zo jan sai sauko yana zuwa sama ta shida annabi Musa ya ce a zo ka ban labari mana ya kuka yi da ubangiji yace a cikin gana wanda muka yi Allah ya bani sallah to nawa ya baku yace 50 yace 50 yace ni ina da working experience akan mutane na zauna da banu Isra'ila na jarrabe su mutanen ka za su yi kama da banu Isra'ila za su yi koyi da su duk taurin kai ba kaman banu Isra'ila mutanenka kuma za su kwaikwaye su don haka kar ka je musu da sallah 50 in ka je musu da shi ba za su iya ba ka je ka ce a rage maka ki zan iya ne ce eh sai dan kalli jibrilu sai ga jibrilu bai nuna kar ai haka ba sai ce to mu je sai jibrilu ya dauke su koma sama yace ubangiji ya ubangiji mutane na ina neman musu alfarma a rage mana sallah 50 ta yawa a mana rage sallah ce a rage biyar mun gode sai dawo mala'ika annabi Musa yace nawa yace an rage biyar yace a je ka ci a ƙara ragewa ya koma annabi sallallahu alaihi wasallam yace ban gushe ba in koma wurin Allah a rage biyar dawo wurin annabi Musa yace ka koma a rage akai tayi akai har sai da suka dawo biyar tawo nawa kai kenan tawo bakwai kenan da ya dawo sai yace masa nawa aka ba ku yace biyar ne yace ka je ka ci a rage yace a yace gaskiya raja'tu rabbi hatta istahyaytu minhu na koma wurin ubangiji yanzu kan ina jin kunyar sa biyar kan in Allah ya da zamu iya annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba mana mun karba kitaran sai Allah madaukakin sarki yace masa innaha khamsun wa innaha khamsun inda ka ce za ku iya to abinda da nayi niyya na 50 din nan bazan rage ba ku je ku yi sallah biyar amma kuna da ladan package din sallah 50 kowace sallah ɗaya tana daidai da 10 kadi falalar Allah albarkaci annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam duk muke ci shikenan sai dawo da sallah aka zo sai aka fara nana Aisha tace sai aka mai da su salloli guda biyar sai aka da rak'o'i biyu sai aka ƙara masallan zaman gida ya zama hudu a azhar da la'asar da isha sai kuma aka rage aka bar su a raka'a biyu ga matafi wannan shine abin da ya faru dangane da bada sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo kasa yana zuwa daidai inda aka tashi da shi daga wannan masallacin sai ga annabawa sun taru ana jiran sa nan kuma za a masa karban lale da marhaban da dawowa ana karbar sa lokacin asuba ta yi yace sai ya wuce gaba sai aka yi sallah asuba suka yi sallah suka yi jawabai aka yi bankwana da annabawa kowa ya koma inda Allah ya aje shi yace sai na hau kan abina sai na dawo yace a hanya ta wucewa na ga annabi Musa yana sallah a cikin kabarin sa kaga har ya gama har ya dawo kenan na wuce shi yana sallah a cikin kabarin sa saboda haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo sai kuma labari yanzu ya zama sabo za a tashi da safe za a bada labari akan Isra'i da Mi'raj mun fara yin tabakalashi akai haka a darasin baya darasi na gaban Allah ya yarda zamu ji yaya ta kaya kuma menene darussa da zamu fahimta da zamu amfana daga wannan labari mai ban mamaki abinda muka faɗa dai Allah ya bamu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallama baraka ala nabiyyina